This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Shari. Tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da turmutsin karbar agaji. A yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare. Daga nan za a ji cewa tawagar injiniyoyi yanzu sun maida hankali kan gagarumin aikin kwashe baragwazon gadar Francis Scott Key Bridge daga kogin Patuxent na Maryland.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da tattaunawa da makai da ɗaya daga cikin dattawan arewa dangane da yadda matsalar ayyukan 'yan ta'adda musamman a yankin arewacin kasar ke kokarin kai yankin kasa musamman kuma a bangaren ilimi.
Dole ne mu bi hanyoyin da ya kamata. Na farko tukunna, shin 'yan ta'addan nan daga ina suke samun makamansu? Har su saya ta waɗannan hanyoyi ne, wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu, wasu wurare ne da ake kawo wanda yake ba san ta yadda suke shigowa ba sai dai kawai su. Dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace Asabar yau ma muna tafi da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Muna kuma tafi da tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma turmutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza, inda yunwa ke ƙara kamari. Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce baragwazai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari, yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe. Wasu daga harbe-harben na gargaɗi ne, inji shaidu. Kungiyar agaji ta Red Crescent ta ce lamarin ya faru ne bayan da dubban mutane suka taru suna jiran motoci kusan 15 dauke da fulawa da sauran kayayyakin abinci waɗanda ya kamata a raba su a zagayen birnin Gaza na Kuwaiti a arewacin ƙasar. Wurin ya kasance inda aka gurana tarzoma da kuma raba kayan agaji da dama, ciki har da wanda ya faru a ranar 23 ga watan Maris, inda gwamnatin Hamas ta ce harin Isra'ila ya kashe mutane 21, zargin da Isra'ila ta musanta. Yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare, da kuma jiragen sama marasa matuƙa 12 na Shahid a duk faɗin ƙasar. Ta ce Ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda 9 a yankunan Dnipros da Kherson da Odessa da kuma Poltava. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Kasar Rasha ta kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama da ke mai da hankali kan ɓangaren makamashi na Ukraine a cikin makon da ya gabata, inda ta harba makaman roka 190 da jiragen sama marasa matuƙa 140 da makami mai linzami 700 a cikin abin da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana a matsayin ƙaruwar hare-haren ta'addancin Rasha mai ban mamaki. Har ila yau sojojin na Rasha suna ƙoƙarin sake mamaye tungar Ukraine, inda aka gwabza fada sau 72 a gabashin Donetsk da Luhansk a ranar ta gabata, in ji rundunar sojin Ukraine a cikin sanarwar ta yau da kullum ta safiyar yau Asabar. Tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baragwazon gadar Francis Scott Key Bridge daga kogin Patuxent na Maryland. Matakin farko na sake buɗe tashar jiragen ruwa na Baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata hudu da har yanzu ba a gansu ba, kuma ake zaton sun mutu. Wani katafarin jirgin ruwa dakon kaya ne ya ruguza a ranar Talata bayan da ya bigi ɗaya daga cikin ginshiƙan da ke riƙe gadar. masana na kokarin gano yadda za a kare wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su. In ji Shannon Grills mai kare gabar tekun Amurka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai. Kayan aikin da ake bukata sun kasance suna hanya, sun hada da na'urorin daukar nauyi na kan ruwa.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga batun tsaro a Najeriya, musamman kuma batun ayyukan 'yan ta'adda na yawan satar ɗalibai daga makarantu da ma sauran jama'a a bangaren arewacin ƙasar. Da wasu da dama ke ganin muddin ba a miƙe tsaye an yi abin da ya dace ba, to kuwa ko shakka babu sha'anin ilimi da ma sauran al'amura na rayuwa za su gagari yankin. Inda akan haka ne na tattauna da ɗaya daga cikin dattawan na Arewa, Alhaji Muhammad Ibrahim, tsohon darakta janaran hukumar talabijin ta ƙasa a Najeriya, wato NTA, kuma hakimin ringim ta jihar Jigawa a Najeriya, inda ya fara da duba matsalar tsaron ma baki ɗayanta.
To, bari mu dubi matsalar tsaro gaba ɗaya. Harkar tsaro harka ce ta kowa da kowa, ba harkar karamar hukuma ko sai saraki ko sai ɗan sanda ko soja ko wani abu ba. Harka ce ta mu dukkaninmu na abin ya shafe mu. In an zauna lafiya mun ji daɗi, in ba zauna lafiya ba mu ma muna da laifi. Saboda haka dole sai kowannenmu ya yadda cewa shi ma kansa yana da aikin da zai yi domin ya taimaka wajen harkar tsaro. Ta kan sarakuna ne, ta kan ƙungiyoyin matasa ne, ta kan ƙungiyoyin samari ne, ta kan duk wata hanya, duk wani abu, duk wani mataki. Mu tabbatar cewa mun yi amfani da shi don wayar wa jama'a kai cewa ba harkar tsaro ta mu ce gaba ɗaya, ba ta mutum ɗaya ba ne, ta kowa da kowa ce. Muddin mu za a yi wannan bukwa, to Hauwa ina ganin za mu ci gaba da ana tufka ta baya tana warwarewa. Ba za mu taɓa samun mafita daga wannan matsala da muke fama da ita ba a Arewa. Sai mun dage, sai kowa daga cikinmu ya yi abin da ya kamata ya yi.
Na'am, wasu suna ganin 'yan bindiga nan misali waɗanda su ne suke neman su kawo cikas ga harkar cigaban Arewa baki ɗaya, musamman ɓangaren ilimi. Ana ganin sun riga sun yi ƙarfin da ƙila al'umma su yadda suke son taimakawa ba za su ƙila iya ba, ganin cewa su ba riƙe suke da makamai ba. Kuma ana ganin gwamnati ita ce take da makamai, take rike da iko a ƙasa da sauransu. Ta wace hanya ne kake ganin misali su 'yan Arewa za su taso su taimaki kansu da kansu na ganin cewa an shawo kan matsalar tsaron nan da ta addabi wannan yanki na Arewaci, musamman ɓangaren ilimi?
To, dole ne mu bi hanyoyin da ya kamata. Na farko tukunna, shin 'yan ta'addan nan daga ina suke samun makamansu? Har su saya.
Na'am.
Ta waɗannan hanyoyi ne, wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu, wasu wurare ne ake kawo wanda yake ba san ta yadda suke shigowa ba sai dai kawai su. Dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan. Tilas sai an doda ƙofofin da ake samun makaman nan. Muddin ba doda ƙofofin da ake samun makaman nan ba, to duk abin da muka yi su za su ci gaba cin nasara. Domin me? Ya ake ina suke samun kuɗi suna sayan makaman nan? Wasu mutanenmu ne masu kuɗinmu suka ɗaure musu gindi, suke ba su kuɗi suna amfani da su ko kwayaya? A'a, gwamnati ta sani ta ƙin wani abu ne? A'a, 'yan siyasa sun sani sun ƙin wani abu ne? A'a, matasanmu sun sani don suna cin riba sun ƙin wani abu ne? Dole ne sai a nemo wannan hanya, an dole ta.
Ta ɓangaren su misali jami'an tsaro da gwamnati, akan yi kukan cewa su jami'an tsaro wani lokaci ba su da isassun kayan aiki da dai sauransu. Duk da dai kuma a Najeriya an daɗe ana jin irin maƙudan miliyoyi da ake narkawa a wannan ɓangare na tsaro, wanda a iya cewa har yanzu dai ba haifar da ɗa mai ido ba. Wani kira kake ganin kuma za ka yi ga ɓangaren gwamnati misali da kuma su jami'an tsaron, wanda a wani lokuta ake zargin su da cin amana da dai abubuwa irin haka?
Ɓangaren gwamnati wannan tilas sai ta ƙara yawan jami'an tsaro. Domin mai cika dubu girman Najeriya ana magana mutum miliyan 200. Har yanzu 'yan sandan muskai miliyan 1 ba.
Alhaji Muhammad Ibrahim kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho akan batun da ya shafi tsaro a arewacin Najeriya. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya shigo da ci gaban labaran duniya.
Hukumar zaben kasar Afirka ta Kudu ta ce tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bai cancanci tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ba. Hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da Zuma ya aikata. An yanke masa hukuncin ɗaurin watanni 15 a gidan yari a shekarar 2021 saboda ya bijirewa umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa. Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Zuma mai shekaru 81 a duniya yana da wa'adin zuwa ranar 2 ga watan Afrilu ya ɗauka ƙara kan hukuncin da hukumar zaben ƙasar ta yanke. Alƙalin kotun ƙolin Brazil Alexander de Moraes ya ƙi amincewa da buƙatar da tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro ya yi na mayar masa da fasfo ɗinsa domin ya yi tafiya zuwa Isra'ila. A cewar wata takarda da kotun ƙolin da aka fitar ranar Juma'a kuma de Moraes ya sanya wa hannu, bai dace ba a cire takunkumin da aka sanya wanda ake binciken. Lauyoyin Bolsonaro sun faɗa a ranar Alhamis cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gayyaci Bolsonaro zuwa wani biki a watan Mayu, lamarin da ya sa suka nemi kotun ƙoli ta maido da fasfo ɗin wanda suke karewa. Buƙatar ba ta fayyace wani taro ne shi Bolsonaro ya yi fatan halarta ba, amma lokacin da aka gabatar ya zo daidai da ranar 'yancin kai na Isra'ila. Daga ƙarshe, lokacin da aka saba yin bukukuwan murna ya koma lokacin tsoro da tashin hankali, yayin da jami'an yaƙi da ta'addanci ke cikin shirin ko ta kwana domin kar ƙungiyar ta'addanci ta Daesh ta ci gaba da kai munanan hare-hare irin wanda ta kai birnin Moscow yayin da ake bikin Easter. Tunda wasu ƙasashen Turai suka fitar da sanarwar barazana yayin da suke ƙara tsaro, musamman ƙasar Italiya ta ba da misalin cewa idan aka kusanci bikin addini lokaci ne na ƙarin damuwa. Farfaganda ta baya-bayan nan daga Islamic State wadda aka fi sani da IS ko ISIS ya taimaka kawai wajen ƙarfafa irin wannan damuwa. A wata sanarwa da ya fitar ranar Alhamis shekaru 10 tun bayan da ƙungiyar ISIS ta sanar da rushe halifancinta a Iraq da Siriya, kakakinta Abu Hudhaifa Al-Ansar ya yi kira ga mabiya da su riƙa kai hari musamman a ƙasashen Turai da Amurka.
Sarfili Hashin ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da lafa da dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu je ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai duba wata ƙididdiga mai ɗaga hankali da hukumar kiyaye hatsari ta ƙasar Ghana ta fitar na watanni 2 farkon wannan shekarar 2024, inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya, kana wasu 2,552 suka jikata, ciki har da masu tafiya da sawu 381, kana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa. Lamarin da ke tabbatar da tsananin buƙatar inganta matakan kare hatsari a kan hanyoyin ƙasar. Amma kafin mu kai ga wannan bayanin, bari mu kawo muku ƙarshen tattaunawar wakilin sashen Hausa a birnin Abuja Madina Dauda da Malam Sulemana Adamu Ɗanzaki daga helkwatan ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja, akan yadda ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali kan babban aikin ta wurin kiyaye hatsara a Najeriya.
Ke magana akan su abin da ya kamata ne a dawo kan gaskiya.
Baka ganin gwamnati ta yi yunkuri yanzu na taimakawa rayukan motocin tunda ta fara gyara hanyoyi?
Ai ba to da hanya duk mutane suna magana ne. Da man petrol yana ɗaya daga cikin abu goma ne abin da ya mota. Da gyarar hanya. In an gyara hanya to yaya za a yi a tafiyar da yadda za a sa mutane su rage tafiya? Ya za a yi kuma ya zama ne akwai matsanancin tafiya da za a akwai iyakan shi? To duk waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a yi. To amma in an dawo a ce to shikenan, yanzu misali bari in baki labari ki gane yadda abin yake rigidar cakuɗe-cakuɗe. Tashar mota dokan ƙasa ya ce na local government su ya kamata su zo su gina tashar mota su samu rabininsu. Kuma sai aka ce kuma takardu da kuma waɗansu abubuwa na jiha ne, jiha su suke da wannan, sannan kuma su federal government suke gina hanya. To kin ga duk abubuwan dole sai an zo an sami da ko dai ita gwamnatin tarayya ya zama na ta gina hanya, ta kula da gyaran hanyar, kuma ta karbi rabenu in za ta ba su wani abu ne ta ba su a ciki. Amma duk abubuwan da ke tasowa an yi wato dadewa da dokokin da aka bar su tun zamanin Turawa aka kasa gyara su, shi ya zo ya lalace ya dagule ya rubar da dukkan abubuwan nan. Yanzu rarrabe waɗannan abubuwa, misali yanzu ni lokacin da na samu lasin na kowane lokaci ina faɗin wannan a 1976 to ya shekara kusan 45 kan ko da 7, to dole lokacin nan sai ka je ka karbi lana famin na wata uku ka duba me ake tuka mota, sannan ka zo kai karatun ya dokokin hanya yake, sannan bayan wata uku ka sake yin na wata uku, ka sake na wata uku wata tara kenan, sannan sai ka tinkari VIO in ya ce maka wani wurin da yake duk ka gama karanta sai ya ce kuna cikin tafiya, sai ya ce binan kana lankwata tsiyarin ka, shikenan baka ci ba, aka ce mishi ba zan tsaya ba saboda ban ba da gab da yadda zan sa sigina in roƙi hanyar da zan shiga ba, don shi sigina a mota roƙo ne kyalkyalkyal ɗin da kenan kaman kana hakar hannu bari in shiga bari in shiga, ba wai hasken kawai yana nuna maka ba ne. To duk waɗannan abubuwa dole sai ka karance shi, kuma shi sha'anin aikin mota, tukin mota ba maganan karatu ba ne, sana'a ne. Don misali yanzu kina yar jarida, in an ce ki je ki dauko labari a Chadi sai kin nemi tafinta, in an ce ki karasa abin nan Kamaru sai kin nemi tafinta, in kika je Sudan dole sai kin nemi Balarabe ya gaya miki. Amma direba yana iya zuwa domin shi rubutun hanyar nan da ke gani ba magana ne kawai abin da haka yake kawai, duk duniya irin su ɗaya ne. Duk wanda ka ga ya rubutu akan hanya wani road cross da waɗansu abubuwa duk kan kamba ne, kawai in ka gan shi ka san shi, shi ya kamata ka sani kafin ka samu lasin.
To madalla a gaida Malam Sulemana Adamu Ɗanzaki daga helkwatar kungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja da ma wakiliyarmu Madina Dauda, muna muku godiya. Kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shiri, za mu duba wata ƙididdiga mai ɗaga hankali da hukumar Road Safety ta ƙasar Ghana ta fitar na watanni biyu farkon wannan shekarar 2024, inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya, Ghana wasu 2,552 suka jikata, ciki har da masu tafiya da sawu 381, Ghana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa, lamarin da ke tabbatar da tsananin buƙatar inganta matakan kare hatsara a kan hanyoyin ƙasar. Yayin kaddamar da wani gangamin kiyaye hanyoyi a lokacin bukin Easter na shekarar 2024 don ɗaukar matakai kan waɗannan alkaluma masu ɗaga hankali, shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasar Ghana injiniya David Osafo Adontin ya jaddada cewa waɗannan alkaluma na nuna ƙaruwar haɗura da kaso 0.49 cikin 100 da kuma ƙaruwar motoci da suka fada cikin hatsara da kashi 1.37 cikin 100, sai kuma ƙaruwar waɗanda suka jikata da 2 cikin 100, musamman ma mace-mace ya ƙaru da kashi 11.82 idan aka kwatanta da watanni biyun farkon shekarar 2023. Injiniya Adontin ya ƙara da cewa dole ne mu ƙara ƙaimi wurin inganta sa ido, musamman a wannan lokacin bukin Easter.
The Easter holiday period brings with it a surge in motorization, leading to heightened traffic congestion and increased road safety risks. The Easter festivities will be at their peak in less than a week from today.
Bukin Easter zai kara yawan bukatar ababen hawa da zai kai ga tsananin cunkoson ababen hawa da fargaban faruwar hatsarin. Za a tsangaba cikin bukin Easter ga dangadan nan da kasa da mako guda. Buki ne da ake yi a ko'ina a faɗin ƙasar, inda ake shirya tarukan addini da shagulgulan jin daɗi. Don haka masu ababen hawa su tuna da hadarin da ke tattare da irin waɗannan bukukuwa.
Motorists must be reminded of the risk associated with these activities.
Hukumar ta ce za ta haɗin gwiwa da 'yan jarida da wuraren ibada da tashoshin mota musamman fasinjoji ta wayar musu da kai don su ba da gudunmuwa ga nasarar kiyaye hatsara a wannan lokacin Easter. Haka zalika ta ce za ta haɗin gwiwa da sashen kula da motoci na rundunar 'yan sandan Ghana akan kula da yawan gudu da abubuwa da suke barazana ga tsaron hanyoyi.
Statistics from the National Road Safety Authority highlight excessive speeding as a significant contributor to road traffic casualties, with alarming percentages of fatalities and injuries.
Alƙaluma daga hukumar sun nuna yawan gudu da mota shine yake haddasa yawancin asarar rayuka akan hanya, tare da wani kaso mai ban tsoro da ke da nasaba da wannan ɗabi'ar gudu da mota. Bugu da ƙari, tuki da shan barasa, da ƙara wa motoci fitilu da suka saba wa doka da sauransu suna taka muhimmiyar rawa wurin ƙaruwar hatsarin kan hanyoyinmu.
The use of unprescribed lamps, among others, further exacerbated the risk.
Bayan da hukumar kiyaye hatsarin ta ƙasar Ghana ta tattara bayanai, ta bayyana irin ƙalubalen da Ghana ke fuskanta wurin daƙile illolin hatsarin ababen hawa, duk da kokarin da ake yi na inganta hanyoyin ƙasar da kuma tabbatar da ka'idojin zirga-zirgar ababen hawa. Har yanzu yawan hatsarin da mace-mace na zama babbar damuwa. A cewar hukumar ta Road Safety, yawancin hatsarin kan tituna suna da nasaba da tukin ganganci da kuma matsalar na'ura da ake samu a cikin motoci. Waɗannan abubuwa sun haɗu da rashin kyawun hanyar mota da rashin isassun matakan tsaro. Kana suna taimakawa yawaitar hatsarin da asarar rayuka. Waɗannan alƙalumomin sun jaddada muhimmancin aiwatar da dokokin zirga-zirgar ababen hawa da inganta shirye-shiryen horar da direbobi da ƙara ƙaimi na aiwatar da gangamin kiyaye hanyoyi don wayar da kan masu amfani da hanyar. Hukumar ta Road Safety tana nana ta ƙudurinta na haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki don samar da ingantattun dabaru da nufin rage hatsara a kan titi da mace-mace. Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako. Sai kuma idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Da fatan an dawo lafiya, yanzu ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Da farko, ni ne Isa mai laƙabi Malam Mai Gayya, game da tasirin azumi ta huskan matasa, maza da mata. Shi azumi dai tana da muhimmanci ƙwarai a cikin rayuwa, khususan ta wurin matasa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna kashedi kai kan cewa a kula da ita. Domin aiko cikin hadisi ingantatta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce muna, yace ya ku taron matasa, wanda ke da iko a cikin ku da zai iya aure, to yayi aure. Ainihin madu'in mu shine wa mallam yasati, wanda ba zai iya yin wannan abin ba, baka da karfin iko yin wannan aure, me ya kamata kai? Shi Annabi ce abin da yake bukata a gare ka ka yawaita yin azumi. Menene sirrin da yace Annabi yace ka yi wannan azumi? Yana kashe maka sha'awa, yana kashe maka wasu ababa da ya zamana zai bata maka hankalinka. Domin so dewa ya nuna mana kan cewa shi sheidani yana gudu ne a cikin jikin mutum, magudanan jini da ke kai kawowa. To lokacin da kake wannan azumi, wannan sha'awa da ke tare da kai, azumin na karya maka wannan sha'awa, sai ya kan cewa wannan abin hankalinka bai zuwa a kai. Shi azumi rayuwa ne da ya zama mutum ma da kanshi ka aje batun kan cewa shari'a ta faranta ma yin azumi ko wani abin nan. In ka komo kan scientific, kan ainihin rayuwanka, shi hanjin ga naka da kanshi yana bukatan hutu. Ba kowane lokaci zai rinka nika yana nike ababa kai kawowa ba. Sai ka duba wata 12 Allah ya aje mana shi a ban kasa. Cikin wata 12 ga shi ce wata 11 ka rinka ci ka sha duk wani abin da ya zama halali a kanka, kai amfani da shi. Wata ɗaya kawai Allah ya ce wai ka ɗauke wannan abin karkaci karkasha. To wannan shi zai gwada maka cewa yana son lafiyar jikinka ne a wannan lokaci, da kan cewa lalle yin azumi akwai lafiya a cikin jikin mutum da yake ƙara ma kuzari a cikin lamarin da kake kai. Saboda shi yin azumi hususan ta matasa sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azumi yana ƙara da mutum lafiya, yana ƙara da mutum zuciyar rai ma baki ɗaya.
Sahaba zama uwa butallati al-uruq wa sabbatu al-ajr insha Allah.
Da wannan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Ungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma tarmutsutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza, inda yunwa ke ƙara kamari. Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce baraguzai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari, yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe. Wasu daga harbe-harben na gargaɗi ne, in ji shaidu. Yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin ƙasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda huɗu a gabashin Ukraine cikin dare, da kuma jiragen sama marasa matuƙa 12 na shahid a duk faɗin ƙasar. Ta ce Ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda 9 a yankunan Dnipros da Kherson da Odessa da kuma Poltava. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baraguzan gadar France Katki Bridge daga kogin Patasko na Maryland. Matakin farko na sake buɗe tashar jiragen ruwa na Baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata huɗu da har yanzu ba a gansu ba, kuma ake zaton sun mutu. Wani katafarin jirgin ruwan dakon kaya ne ya ruguza a ranar Talata bayan da ya bigi ɗaya daga cikin ginshiƙan da ke riƙe gadar. Masana na ƙoƙarin gano yadda za a karye wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su. In ji Shannon Grills, mai kare gaɓar tekun Amurka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai. Kayan aikin da ake buƙata sun kasance suna hanya, sun haɗa da na'urorin ɗaukar nauyi na kan ruwa.
To masu sauraro baki ɗaya kuma a nan ne muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Sarfili Hashin da ya taya na gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima.